tabbacin kare rayuka da mahukunta yake baiwa 'yan Najeriya ya kasa fitar da fargaba daga cikin zukatansu saboda yanayin da suka tsinci kansu a ciki a wasu wurare.
Wallahi banda ke suka shigo nan ne wani kauye ina ga wuce kilomita guda zuwa Gatawa. Yanzu ko ce fitar nan da kaji ana yi Allah da san iyakan waɗanda suka kashe ba sai dai abinda Allah ya yi an gano yanzu haka mutane na cikin daji suna ta dubin gawancin mutane. Yanzu nan inda ma nake tsaye wallahi ina ganin na gaggawa ta kai shida.
Wani mutumin Gatawa kenan a ƙaramar hukumar mulkin Sabon Birni a gabacin jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya yake kokawa akan wani hari da aka kai a wani ƙauye da ake kira Dangari dake kusa da garin Gatawa ranar Litinin ta wannan mako da rana tsaka. Na tuntube dan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar yankin na Sabon Birni Aminu Almustafa Boza akan yanayin da ake ciki bayan wannan harin.
Sun shiga Dangari sun kashe mutum hudu, sun shiga Gatawa sun kashe mutum biyu, su akalla da tsakanin Dangari da Gatawa da Kurawa sun kashe mutum 11 kuma sun sa yanzu haka magana garin ne kai da kai suna nan ga hanyar su hito barayi.
A ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo mai makwabtaka da garin na Sabon Birni bayanai sun nuna cewa a cikin dare ɗaya ranar Litinin 'yan bindiga sun sace mutane kimanin 60 a garuruwa daban-daban na ƙaramar hukumar. Akan haka ne na tuntuɓi shugaban ƙaramar hukumar Abdulwahab Yahaya Gwaranyo wanda ya bayyana cewa
babu wata sahiya wadda za a wayar gari, akwai masar da za su shiga gari biyu ko uku lokaci guda su ɗauki mutane su tahi da su. In ka ce ka haɗa mutanen da sun ka ɗauka a yankin nan namu yana da wuya ka iya gane ƙididdigat mutanen kai tsaye. Kuma ina kira ga mutane kar su ji gaji da yin addu'o'i da kuma fata na gari ga shugabanni don samun dauke a wannan a je a yi ta karatun Alkur'ani.
A ƙaramar hukumar mulkin Gada mai makwabtaka da Gwaranyo dan majalisar yankin Kabiru Dauda ya ce jama'ar yankin na cikin mummunan yanayi.
Cikin kwanan nan uku da nake maka magana satin nan da ya wuce sun halbe wasu sun dauki maza da mata kuma da dama akalla da yanzu muna da kiyasi zai kai na mutum 50 ko fiye da 50, amma dai abin da nake da shi a kaina shine mutum 50 nake da sanin cewa maza da mata da yara da kanana suna hannunsu yanzu ana maganan jinga. Ba maganan karamin hukuma ake ba, mazaba guda ɗaya ne wannan kididdiga da nake baka a mazaba tsitse wato.
A lokacin baya da matsalar ta yi kamari a Sokoto an gudanar da wani taro wanda ya hada muhimman mutanen jihar don tattauna matsalar. Na tuntuɓi dan majalisar Sabon Birni Aminu Almustafa Boza wanda yana cikin waɗanda suka yi ruwa suka yi tsaki aka shirya wannan taron.
An kai kwamiti ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi aka gane ni kaina Aminu Boza mun yi zama tsakanin commissioner of police tsakanin director SS tsakanin garrison commander duk wani jami'in tsaro da a Sokoto state babu dukkan su mun yi ta zama gidan sarkin musulmi amma ƙarshenta wallahi tallahi zaman namu gaba ɗaya koma zaman shanshayi.
Kokarin ji daga jami'an tsaro ya ci tura duk da ke ƙarshen makon da ya gabata ne commissioner yan sanda a jihar ya kira taron manyan jami'ai na rundunar don tattauna sha'anin samar da tsaro a lokacin bukukuwan Kirsimeti da sabuwar shekara da kuma yekuwar neman zaɓe. Ya kuma baiwa jama'a tabbacin ƙara jajircewar jami'ansa ga aikin samar da tsaro. Yanzu dai yanayin da ake ciki dukkanin ƙananan hukumomin da ke gabacin Sokoto na fuskantar mawuyacin hali da rashin tabbas ga rayukan jama'ar da ke zaune a wuraren. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.